Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 3 ga watan Yulin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, yau Asabar akalla bakin haure 43 suka nutse a wani lalacewar jirgin ruwa akan tekun Tunisia, yayin da suke kokarin ketara tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy. Wata gagarumar zaizayar kasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jerin gidaje a wani gari da ke gabashin Tokyo, babban birnin Japan, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Asabar. Da yammacin jiya Juma'a, gwamnatin Amurka ta ce tana sanye da kasar Belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta Ukraine, inji wani babban jami'i yana mai cewa Washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaban Lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban kasar Niger, Bazoum Muhammad, ya kai ziyara garin Barwa a jihar Difa da ya fama da hare-haren mayakan Boko Haram.
Mu kori 'yan ta'adda, za mu kori bandi, za mu kori 'yan iska, za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha.
Jakadan kasar Kenya a Najeriya ya musanta hannun kasarsa a kamawa da amika. Shugaban kungiyar IFAB Nnamdi Kanu ga hukumomin Najeriya.
Kada Matage ya kalubalanci duk wanda yake da shaidar da ke alakanta kasarsa da abin da ya faru, to ya fito da shaidar a fili kuma ya bayyana yadda aka samu shaidar.
A jihar Borno kuma, babban kamfanin mai na kasa, wato NNPC da kamfanin Shell, ka samar da wasu rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana da bandakuna na musamman da dama a kananan hukumomin jihar Bakwai. Bayan nan kuma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Asabar, akalla bakin haure 43 sun nutse a wani lalacewar jirgin ruwa akan tekun Tunisia, yayin da suke kokarin ketara tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy, inda aka ceto mutane 84. Kungiyar Red Crescent ta Tunisia tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin Libya. Bakin haulin da ke ciki sun hada ne da 'yan kasar Misira da Sudan da Eritrea da kuma Bangladesh. Wata gagarumar zaizayar kasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jerin gidaje a wani gari da ke gabashin Tokyo, babban birnin Japan, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Asabar, lamarin da ya sa mutane 19 suka bace ba a san da suke ba, inji jami'ai. Gidaje da dama ne suka nutse a cikin ambaliyar a garin na Atami, inda aka sani da yawan yanayi na zafi, inji mai magana da yawan gundumar Shizuka Takamichi Sugiyama. Ma'aikatar yada labarai ta kasar ta NHK ta ce mutane da ba a gano ba sun kai 20, amma shi Sugiyama ya ce gundumar ta tabbatar da akalla mutane 19 ne ba a gano su ba, ko da yake ya ce adadin ka iya karuwa. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afka wa wasu sassan kasar Japan tun da farkon wannan mako. Masana sun ce datti ya dabaibaye ko ina, kana akwai fargabar samun gocewar kasa masu yawa a kasar mai yawan tsaunuka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Juma'a, gwamnatin Amurka ta ce tana sane da kasar Belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta Ukraine, inji wani babban jami'in gwamnati yana mai cewa Washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaban Lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa. Akwai alamu cewa gwamnatin shugaban Lukashenko na kokarin karkatar da hankalin duniya daga ayyukan danniya da take yi wa mutanenta, inji jami'in. Za mu ci gaba da kasancewa da mutanen Belarus, kana za mu kama gwamnatin da laifinta. A jiya Juma'a, Lukashenko ya bada umarnin rufe baki ɗayan iyakar ƙasar da Ukraine a kokarin tare abin da ya kira kuraren makamai da masu aniyar juyin mulki da ma'aikatun tsaron ƙasar suka gano, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na Belta. A cikin wannan mako, Washington ta haramta sayar da tikitin jirgin sama ga masu zuwa da komowa Belarus, bayan da ita Minsk ta tilasta wani jirgin Ryanair ya sauka a kasar ta kana ta kama wani dan jarida mai fadan albarkacin bakin sa.
Anjima kadan babu Yakub zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bar mu leka a bangaren rahotannin mu da makonni biyu bayan komawar su gida daga sansanin da suka shafa shekaru biyar suna hijira. Mazauna garin Barwa sun samu bakuncin shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum a jiya Juma'a 2 ga watan Yuli a wuni na biyu na rangadin kwanaki uku da yake gudanarwa a jihar Difa domin tattauna hanyoyin farfado da tattalin arzikin yankin da ya fama da matsalolin Boko Haram. Daga jihar Difan ga wakilin Musulmu Muminu Barma da karin bayani kan ziyarar shugaban.
Gwamon motoci ne suka tashi daga Difa da sanyin safiyar Juma'a domin yi wa shugaban kasar Nijar rakiya zuwa garin Barwa da ke a tazarar kilomita sama da 100 a kudu maso gabacin birnin Difa. Lura da irin yadda jama'a ta fito kan titi a dukkan manyan garuruwan da ke kan hanya domin yi masa barka da zuwa, ya sa Muhammad Bazoum ya da zango a garuruwan da suke ru da Kabalewa. Kamar yadda muka tarar, an shirya babban gangami tamkar wata rana sallah. Bayan jawabai na mintoci goma, tawagar shugaban ta nufi garin Barwa da ke matsayin zakaran gwajin dafi a shirin kwashe 'yan gudun hijirar da aka kaddamar a tsakiyar watan jiya. Shugaban kasa ya yabawa al'ummar ta Barwa saboda yadda suka yi tawakali.
Duk da yake garin Barwa shi ke kusa da sansanonin 'yan ta'adda, amma dubar kalla kun daure kun zo. Ba ku yi fargaban komi ba, ba ku ji tsoron komi ba, Allah ya saka muku da alheri. Yau na zo don kawo muku goyon bayan Nijar gaba ɗaya, don in ce muku mun yi yabon abin da kuka yi.
Ba kasafai shugabannin kolin ƙasa ke kai ziyara a irin waɗannan garuruwa makamantan su Barwa da ke gabar kogin Chad ba, dalili kenan wannan ziyara ta shugaban ƙasa ta haifar da farin ciki a wajen jama'a.
Da kin shugaba da tan jama'a mudi ya zo, amma wannan zuwan na wannan shugaban ƙasan ya ninka dukan sauran shugabanni duniya na gabar yamma wajen mu, domin mun yi gure jiya yau shekara 6. Allah ya sa ya maido mu gidanmu lafiya, kar ya ba mu tsoro, ya ba mu abinci, yanzu abin da muke bukata da mata kan duk abin da aka yi, ka ba shi lafiya, ka ba shi hanyar noma, shi hanyar rayuwar shi ka jara alhamdulillah.
Yanzu mun dawo gidanmu lafiya mu kalau, mun gode bazu, mun mishi murna a kullun da gaba suna mana tsaro, babu da fargaba, kowa bacci shi yake yi, gobe mu yi aiki mu da daga mu yi bacci, amma lokacin da muke gudun hijira ba bacci.
Warware shi yana fane wande na alhamdulillah, ala bazum garota ala sha
Muhammad Bazoum ya lashi takobin kakkabe 'yan ta'adda daga wannan yanki, sannan ya yi alƙawarin ɗaukar matakan kyautata rayuwar talakawa.
Za mu kori 'yan ta'adda, za mu kori bandi, za mu kori 'yan iska, za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha, za mu kama muku a fannin abinci, za mu gyara muku gidan likita. Za mu gyara muku masallaci, za mu gyara muku makarantu.
Daga bisani shugaban kasa ya ziyarci asibiti da makarantar Barwa wacce aka rada wa sunan Muhammad Bazoum kafin ya isa sansanin sojan garin, inda ya jinjina wa dakalin tsaro tare da ƙara gargadar su ci gaba da aiki don tabbatar da tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Babu Yakub ya da labaran duniya kashi na biyu.
Kwamitin na dindindin na kasar Jamus a kan rigakafi ya bada shawara a wannan mako cewa duk mutanen da aka fara musu allurar rigakafin COVID-19 da AstraZeneca, idan za a musu na biyu a canza a yi musu da na Pfizer ko Moderna a kokarin samun kariya daga nau'in cutar corona mai saurin yaɗo ta Delta. Mambobin kwamitin sun ce ya bayyana a karara cewa garkuwar jiki na samun cikakken kariya idan aka gauraya allurar su biyu da na AstraZeneca. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun fara duban salon gaurayen rigakafin ne tun bayan da wata matashiya ta samu matsala da aka mata allurar rigakafi da AstraZeneca. Shugaban Jamus Angela Merkel ita ma an mata allurar rigakafi da aka gauraya. yayin da shugabar ta Jamus ta karbi AstraZeneca da farko, amma ta allura na biyu ne da rigakafin Moderna. Da safiyar yau Asabar, ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ce ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 44,111 kwanaki shida a jere da kasar da ke Asiya ta kudu take samun sabbin kamuwa kasa da 50,000. Ma'aikatar lafiyar ta kuma sanar da mutuwar cutar 738. India dai ta kai miliyan 35 na waɗanda suka kamu da cutar, a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka ce kadai ta zarce India, wacce take da mutane miliyan 33,700 da suka harbu da cutar. A ƙarshe, a wannan mako, Koriya ta Arewa ta ba da labarin wani babban abin al'ajabi da ke faruwa a ƙasar, lamarin da ke maida hannu agogo baya wurin yaki da coronavirus a ƙasar. A cikin wannan lokacin, shugaban ƙasar Kim Jong-un ya tabbatar da ƙarancin abinci a ƙasar, har ma yana kwatanta lamarin da tsananin yunwa da ƙasar ta taɓa fadawa a ciki a shekarun 1990. Yanzu haka a ƙasar ta arewacin ruwan Koriya tana fuskantar matsaloli akai-akai masu tsanani masu alaƙa da annoba, duk da tana ci gaba da ikirarin ba ta da cutar COVID-19. Babu dai wanda ya san yadda cutar ta yi tsanani, saboda Koriya ta Arewa ta kulle kanta daga sauran kasashen duniya a wata dokar kulle mai fadi ta tsawon watanni 17. Babban al'amari da ke kara bayyana fili a kasar shine Koriya ta Arewa tana saka-saka da batun rigakafi da aka amince da shi a fadin duniya a matsayin hanya mafi inganci wurin daƙile matsalolin da take ciki.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ofishin jakadancin ƙasar Kenya a Najeriya ya yi watsi da ikirarin cewa shugaban ƙasar su Uhuru Kenyatta yana da hannu a kamuwa da kuma mika shugaban haramtaccen kungiya Aware da ke fafutukan neman kafa ƙasar biyafara Nnamdi Kanu ga gwamnatin Najeriya. Jakadan ƙasar Kenya a Najeriya Wilfrey Machage shine ya bayyana haka a wani taron manema labarai a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wakilin sashen Hausa Magina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
A lokacin da yake bayani, jakada Wilfred Machage ya nuna rashin jin daɗinsa a kan rahotanni da ke yawo a dandalin sada zumunta cewa a ƙasar Kenya ne aka kamo shugaban IPOB Nnamdi Kanu aka taso ƙiyarsa zuwa Najeriya.
I want to address this allegation by denying that Kenya was involved in the alleged arrest in Kenya and extradition to Nigeria of Mr. Kanu.
Jakada Machage ya kalubalanci duk wanda yake da shaidar da ke alakanta ƙasarsa da abin da ya faru, to ya fito da shaidar a fili kuma ya bayyana yadda aka samu shaidar. Wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da kamo Nnamdi Kanu. Da farko, ga ra'ayin sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa, Ahmed Babbakaita.
Muna da labarin cewa da yadda za a kamo wannan dan ta'adda sai an kamo shi. Mun ji daɗi ƙwarai da gaske, ba ma shi ba, duk wani mai tada kaya baya a Najeriya ko kuma mai ingiza ta'addanci bai izinin Allah ta'ala za a kamo shi fara akai. Kanu ba dan gwagwarmaya bane, ba dan ta'adda ne, kuma yanzu ne ya daidai da gwamnati ta tsaya ta fara nuna misali akan shi.
Sai kuma ra'ayin sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma, Abdullahi Adamu.
Na gwamnati barka. Abin ji kuma yanzu ban dake shi yana hannu, to akwai mukarraban tafiyan nashi daga cikin wata wasu suke suka shiga suka yi ruwa suka tsaye suka tafiya na ita ba shi kadai bane ba, to su ma a yi kokarin san ko su wane ne, a san za a yi su ma a kai su gaba ga hukuma domin in suka dukufa a kotu to fa kila za mu ji karin gyale.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya ce akwai abin dubawa a batun kamo Nnamdi Kanu.
Wannan wajibi ne gwamnatin tarayya ta yi bincike ta gano ta ina suke samun wannan kuɗi, suwa suka karɓa kuɗin, kuma da abubuwan da aka yi da kuɗaɗen. Wajibi ne kuma gwamnatin tarayya ta bi kadin mutanen da aka zalunta, aka salwanta musu da dukiya da waɗanda aka kakkashe su don a samu a san inda za a yi a biya su diya.
Amma magana a yi sassauci ko a yi rukunsa kenan kashi game da wannan al'amari abun ya wuce da yanda ake tunani ina bai zama izina ga duk wani mai niyyar ma ya sake kada fitina ko kaya baya na maganar cewa a raba ƙasa in ma kana sa a raba ƙasa ai ba sai kai ta'addanci ba akwai hanyoyi da dama da ya kamata abi
daya cikin ƴan uwan nan da Kano da ba a bayyana sunansa ba shine ya zargin cewa daga kasar Kenya ne aka kamo Nnamdi Kano zuwa gida Najeriya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda to yanzu kuma sai jihar Borno da babban kamfanin mai na kasa wato NNPC da kamfanin da ke tono ma'adanan albarkatun man fetur wato Shell suka samar da wasu rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana da bandakuna na musamman da dama a wasu kananan hukumomi guda 7 da ke fadin jihar ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biya aiko mana
Hukumar matatan mafitar na kasa da ake kira NNPC da kamfanin da ke tsona madanan kasa wato Shell sun samar da wasu rijiyoyin burtsatsai mai amfani da hasken rana a wasu kananan hukumomi guda 7 da ke jihar Borno da kuma wasu manzagari na musamman guda 16 a wurare daban-daban da ke fadin jihar. Hukumar ta dimika wannan ayyuka ne ga gwamnatin jihar Borno wanda mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafore ya karba madadin gwamnatin jihar da kwamishina na musamman kan ayyukan gwamnati Alhaji Kabir Wanauri wakilta wanda ya ce wannan gudunmuwar matatan mafitar na kasan da kuma kamfanin Shell din suka ba gwamnatin jihar Borno a wannan lokaci ya zo akan gaba kuma zai taimaka wa al'umman jihar Borno musamman ma waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Alhaji Ibrahim Ringin da jami'i ne a hukumar matatan man fetur na kasa da kuma suka gudanar da wannan aiki kama abin da ke cewa game da ayyukan nasu
project din ba wai ruwa bane kawai ordinary ruwan borehole da ake wato na rijiyar burtsatsai ruwa ne wanda yake ruwa mai shiri biyu shirin da ake yi wanda yake za a iya hasken rana zai iya tara ruwa da rana sannan kuma akwai shiri na inverter da aka yi wanda yake da batira shi kuma wannan yana nan an tara shi idan hasken rana ya tara da ruwa da rana to idan kun bunta mabukata suna bukatar su ne su amfani da ruwa da daddare to akwai wannan alternative arrangement su kuma za su samu ruwa kuma an yi wannan aiki ne a guraren da suke bukata kamar guraren da yake kamar akwai mutanen da wannan matsalar ta'addanci ta Boko Haram ta shafa to shine yawanci mutane aka tafi wannan gura da aka koro suke kuma intelligence dispatch persons camps IDP so nan gura aka yi da kuma community din suke fama hidima da su kuma aikin ruwan ma yana cikin gaba-gaba saboda ruwa shi ne rayuwa sannan kuma sai aka yi bayan gida domin in aka ce mutum yana shan ruwa ya samu ruwa babu bayan gida kasan ta za ta sa ga cewa cututtuka na zamani bayan gidan nan kuma sai da aka yi la'akari da cewa akwai mutane masu lafiya akwai guragu da guragun nan su kansu akwai banɗaki da aka yi nasu akwai karafa a cikin banɗakin da zai kama ya rike hannu hagu da hannun dama to sannan sai a wannan
Alhaji Kabir Wanauri shine kwamishinan da ke kula da ayyukan gwamnati na musamman mai wakilci mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur kama abin da ke cewa
mun ka san ruwa dai kan kai ka sani abu ne wanda shi yake cancan rai da kuma masugani wannan abubuwa biyu duka asirin na hannai na cancan rai saboda haka gaskiya sun yi abin da ya kamata su yi kuma don a taimaka wannan halin da muka zo muka shiga kaga akwai kungiyoyi kamar na state ruwasa da kuma local government mun sa wannan abun a hannunsu kuma mun tabbatar cewa mu kuma a matsayin mu na ministry na gwamnati da gwamnati za mu bi bayan mu tabbatar cewa wannan an yi sustaining wannan
Dr. Muhammad Musa Aliu dai shine manajan da ke kula da hukumar samar da ruwan sha a karkara da ake kira ruwasa wanda kuma na tambaye sa ko ta yake ganin waɗannan burtsatsai za su taimaka al'umman jihar Borno musamman ma waɗanda ke karkara
kai za su taimaka kwarai da gaske domin ya yi amfani da wato hasken rana ne kaga bai da halaka ma da wutan NEPA so ko da wuta ko ba wuta wayannan bohol sun za su yi aiki kwarai da gaske ba tare da matsala ba sai daya daga cikin bohol sun da aka yi na shiwari wato wannan communities kafin wannan intervention din suna diba ruwa a rijiya da aka tona da hannu ne open rijiya bude yake kuma da jaki suke diba da muka identify wannan communities din da NNPC aka je aka intervene aka musu wannan bohol wato wallahi ba karamin farin ciki suka yi ba kuma ba karamin taimaka musu zai ba kwarai da gaske
an da samar da irin waɗannan bursa zai mai amfani da hasken rana ne a kananan hukumomi guda 7 da suka hada da Biu da Kwandiga da Shani da Ganzai da Kwaikusar da Gubiyo da kuma babban birnin Maiduguri Haruna Dauda Biu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Bakiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Bayan kalaman minista ayyuka da gidaje na Najeriya Babatunde Fashola akan yadda hatsarin ababen hawa ke lakume rayukan 'yan Najeriya da dama fiye da cutar malaria da coronavirus sakamakon yawaitar hatsarin ababen hawa akan hanyoyin kasar. Shirin Adawo Lafiya ya yi alƙawarin tattaunawa da mahukunta domin jin yadda za a magance batun yawan hatsira. A don haka a yau za mu kawo muku hira ne da wakilinmu a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba ya yi da mataimakin shugaban hukumar Rosofti ta ƙasashiyar jihar Adamawa wanda ya fara bayaninsa da irin mu'amala tsakanin masu amfani da hanya musamman ma direbobi da sauran jama'a. To sai dai ya gabatar da kansa ne kamar haka.
Ni suna na Deputy Commander Murtala Shehu. Alal hakika mu'amalan direbobi za mu duba su ta fuskoki kamar biyu zuwa uku. Kaga za a duba mu'amalan direba da abun hawansa, sannan mu'amalan direba da hanya. To alal hakika a tsakanin mu'amalan direba da abun hawansa suna kokari wurin gyara, za ka samu zai wuya ka ga babban mota ko karamar mota ta baci akan hanya. To kaga ashe akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin shi direba da motarsa. Sannan kuma mu'amalar shi direba din da hanya, hanyar suna kokari don dole mu yaba wa shi mai girma gwamnatin jihar Adama Right Honorable Ahmadu Fintiri. Ya yi kokari tunda kaga yanzu akwai hanyoyi da yayi su a jiha wanda sukan yi linkin din babban hanya da kuma cin anguwanni. Akwai kuma babban shatele-tele ko za mu ce wannan overhead bridge wanda babu shi a arewacin Najeriya. Kaga akwai shi a arewa maso gabas, ba arewa maso gabas yawa, kusan shi ne na farko da aka yi sa. To kaga wannan ma ya nuna cewa akwai gyararraki da ake so. Wannan yakan kara mu'amala tsakanin shi direba da kan hanya da kuma abun hawansa.
To kasan ita mu'amala musamman abin da yake bunci a ma'aikata da wanda suke fita nema, wani irin kalubale kuma rundunar ku take fuskanta ne tsakanin ku ma'aikatar da kuma su direbobin da kuma ita karan kanta hanyar?
To hanya alhamdulillahi ana gyara. So kaga ba mu da matsala sosai da hanya. Wato shi dan Najeriya akwai wani matsala guda ɗaya da shi, yawanci direbobin Najeriya idan hanyar tana da kyau sai ta gudu sai ya je ya hatsari, idan kuma hanyar ba ta da kyau sai ta shiga gargada motar ta je ta ɓaci still kuma ya sake hatsari a kanta. So dole ne sai an yi balancing abun kamar tuka keke ne. Dole kai nan saboda ka samu balance abun da kake bukata din.
Ita ko nasara ko akwai wata nasara da rundunar ku ta samu daga lokacin da kasance a matsayin ka na biyu a wannan rundunar a nan jihar?
Alhamdulillah mun samu nasarori da yawa, saboda nasara na farko da muka samu shine haɗin kai da ita gwamnatin jiha take bamu mu samu mai aikin mu tsakanin mu da Allah. Sannan su kuma matuƙan motoci su ma mun samu haɗin kai tsakanin mu da ƙungiyoyi a shugabanninsu, saboda a duk lokacin da mutum ya yi laifi ko wani abin da muka gani muka iya kira ƙungiyar, sukan kira shi su zo. Ko jiyan nan chairman ɗinsu na NURTW da sakatarinsa sun zo nan ofis ɗin, muka zauna da su muka ƙara fahimtar juna, suka faɗi abin da suke so mu musu, muka faɗi mu abin da muke so mu, saboda dukkan mu gudu tsare tare mu tsira tare.
To duba da cewar rundunar ku tana aiki ne ba iya fadin jiha ba, kuma jihar Adama jiha ce wadda take da manyan titina musamman na gwamnatin tarayya wadda ta sada jihar Adama da wasu garuruwa. Misali a wata guda a manyan tituna kamar haɗuwa na wake samu.
Wato shi hatsari da yake ba abu ne wanda za ka shirya shi ba. So kaga ba za a cewa guda nawa ake samu ba. Kaga ko manomi in yayi noma zai iya ce maka ina kyauta sun zan samu goma a nan. To kaga sai a iya samu ba akai ba. Hadari ba mu da ce maka rana kaza ko kaza ake samu, in ya zo ya kan faru. Amma Allah ya gaskiya mun jima ba mu samu hadarin da zai tada hankalin mutane da sauransu ba, saboda wannan mun danganta shi da alakan da mun alakanta shi da wato kyakkyawan fahimta da ke tsakaninmu da direbobi din da kuma shugabanninsu suna musu fada dan duk matsalan baya wuce overloading to alhamdulillah mun musu magana kuma sun rage wannan overloading din da sauransu
wannan gobe da ake bisa da'ida
eh dan shi wannan din misali kaga yana ƙara yawan majikata misalin akai hatsari idan mota ta dauki mutum hudu sai kaje ka sa mata mutum bakwai to kaga idan misali hatsari ta zo kaga da hudu ne ya kamata su yi hatsari sai bakwai suka hatsari kaga an samu yawan wanda suka jikkata san an samu karin uku wanda ko ba shi ake so ba tunda ba riba bane baya ne sannan shi overload da kake ganin sa ana in aka yi shi na farko tukuna idan motar ka za ta yi shekara to in kana mata overload automatically da wuya ta yi wata shida
da hira a nan mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin deputy ko komanda na road safety ta kasa jihar Adamawa Murtala Shehu da wakilinmu a jihar Adamawan Salisu Muhammad Garba da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya hada mana sauti baba yako makeri ne daga nan Washington dake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau yace hakika idan Allah ya kai mu shekarar 2023 a Najeriya batun karba ko duba jami'a ya kare mu tabbatar da cewa mun duba cancanta da dacewar mutum domin dai an sha mu mun warke saboda haka ya zama dole mu yi karatun tanisu domin dai ba mu ga amfanin yin zubin adashin da ba a kwashewa ba sakonmu na gaba ya fito daga Hussein Ali mai gishiri Rijau yace salam sashin Hausa hakika samaman da hukumar farin kaya wato DSS ta kai a gidan Sunday Ebogo hakan wata babban nasara ce ga kasar mu baki daya domin yana da wata mugun manufa a ransa dan haka muna maraba da wannan samami da fatan jami'an tsaro za su baza komar su domin ganin sun kamo shi ya girbi abin da ya shuka sako daga Abubakar Ankur Lakwaja da Balaniya shi Lakwaja jihar Kogi Najeriya daga ce muna so gwamnatin Najeriya da ta kara kaimi wajen yakar yan fashin daji da masu garkuwa da jama'a yankin arewa kadin cewa yankin yafi sauran yankunan kasar nan fama da matsalar tsaro kuma sai da matakan tsaro al'umma za su iya gudanar da harkokin su cikin walwala da kwanciyar hankali a fatan gwamnatin Najeriya za ta sauya dabarunta wajen yakar waɗannan yan ta'addan sako daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara yake matakar da jami'ar APC a jihar Zamfara wata dinke barakar da ta biyo bayan komawar gwamna Matawalla a cikin ta ba to akwai yiwuwar tarihi ya maimaita kan shi kamar yadda ya faru a babban zaben 2019 da ya gabata muna fatan masu ruwa da tsaki a jami'ar za su lalubo hanyoyin kawar da duk wata matsala ko kalubale da jami'ar ke fuskanta a jihar sakonmu na karshe ya fito ne daga Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyoye Hausa dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu taya murna ga mai martaba sarkin Kano wato Alhaji Aminu Ado Bayero isa mika mishi sandan mulki a yau Asabar fatan Allah ya taya shi riko ya sa kuma a gama kukuwa lafiya madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice
a yau Asabar akalla bakin haure 43 sun nutse a wani lalacewar jirgin ruwa akan tekun Tunisia yayin da suke kokarin ketare tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy inda aka ceto mutane 84 kungiyar Red Crescent ta Tunisia tana fada wa kamfanin dillancin labarai na Reuters jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin Libya bakin haurin da ke ciki sun hada ne da yan kasar Misira da Sudan da Eritrea da kuma Bangladesh
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki ta dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda zuwa madadin babu ya kuma ke rige ina ni gabatarwa sai kuma hail da ya bada umarni amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.